Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sun yana ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Cikin wannan shirin na al'asariyar yau Juma'a 14 ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
Ga kanun labaran. Kasar Faransa ta bayar da lambar girmama mafi daraja a kasar ga marigayi Armand Soldin dan jarida kafar yaɗa labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine. Cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yaɗa labaran AFP na Faransa, shugaba Emmanuel Macron ya bayyana marigayi Armand Soldin a matsayin jajirtacce. Kasar India ta shirya tsaf domin harba kumbo mai daukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau Juma'a. Idan ta yi nasara za ta zama ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan Amurka tare da Soviet da China. A yau Juma'a, ministocin harkokin wajen ƙasashe sama da 20 na taron shekara-shekara na ƙasashen yankin Asiya kan al'amuran tsaro a birnin Jakarta na ƙasar ta Indonesia.
Kanun labaran kenan. To bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da suka hada da na firamare da sakandare a wasu jihohin kasar bisa zargin keta ka'ida.
Na fal'an za ka yi ta sai kana da fili wanda ya isa ka yi komi da komi klas ga yadda ya kamata ka yi ta.
Wasu ƙwararrun likitoci a kasar Ghana sun gudanar da aikin dashen ƙoda ga mutane biyu karon farko da aka yi irin wannan aiki a cikin kasar. A daya bangaren kuma wani rahoton zaman lafiya na kasa da kasa na shekara ta 2023 ya nuna cewa kasar ta Ghana ta fadi daga matakin farko da take a kai a jerin kasashen da suka fi zaman lafiya a Afirka ta yamma. To sai dai manazarta na cewa hakan bai zo musu da mamaki ba.
Ko a watan da ya gabata ma an samu wani shugaban gunduma ya ce ana zargin sa da aikata wani abu da ba haka bane, ya dauki mutane ya tafi da su, abin ya zo ya zama rigima har aka zo aka jiwa dan jarida ciwo.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. To amma kafin duk waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Faransa ta bada lambar girmama mafi daraja a kasar ga marigayi Armand Soldin dan jarida a kafar yaɗa labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine. Cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yaɗa labarai na AFP na Faransa, shugaba Emmanuel Macron ya bayyana marigayi Armand Soldin a matsayin jajirtacce a aikin shi, mai cike da san aikin shi na yaɗa labaran gaskiya da tattara bayanai bisa hujja. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum game da Ukraine cewa sanarwar da Rasha ta yi cewa jiragen yakin ta na ƙarƙashin ruwa masu na'urar nuclear ba za su shiga atisayen ranar jiragen yakin ruwa da za a yi a St. Petersburg a ran 30 ga wannan watan na Yuli ba, mai yiwuwa saboda dalilan gyara ko kuma rashin wadata. Haka kuma ma'aikatar ta ce akwai kwakwara alamar da ke nuna yiwuwar dalilan tsaron cikin gida tun bayan ta da ƙarar bayan da sojojin Wagner suka kasance daga cikin dalilan da suka sa aka ɗauki wannan mataki. Ko a jiya Alhamis, ofishin shugaban ƙasar Ukraine ya sanar da cewa har-haren Rasha ya yi sanadiyar kisan aƙalla farar hula uku tare da jikata wasu 38. Kasar India ta shirya tsaf domin harba kumbo mai ɗaukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau Juma'a. Idan ta yi nasara za ta kasance ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan Amurka tare da Soviet da kuma China. Kumbon mai suna Chandrayaan 3 da aka samar da kuɗi dala miliyan 75 zai ɗauki tsawon watanni uku kafin ya isa ɓangaren duniyar watan da ake cewa South Pole a watan Agusta. South Pole ɗin wani wuri ne mai muhimmanci saboda nasaba, wato da masana kimiyya suka yi ittifaƙin cewa akwai ruwa a wurin. An kira kumban da sunan Chandrayaan 3, wato jirgin wata da yaren Sanskrit.
An jima kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da suka hada da na firamare da sakandare a jihohin Dosu da Yamai da Maraɗi da Jindar sakamakon zargin keta ƙa'idodi. Tuni da ƙungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu ta bukaci ma'aikatar ilimi da shugabannin makarantun da lamarin ya shafa da su bi hanyoyin warware wannan takaddama cikin ruwan sanyi domin kada lamarin ya shafi karatun yara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Makarantu masu zaman kansu a kalla 36 ne hukumomi suka rufe bayan da bincike ya gano su da wasu tarin laifukan da ke barazana wa sha'anin karatun boko. La kuma su ci gaba da zama a rufe har zuwa lokacin da suka cika ka'idodin aiki a cewar ministan ilimi Professor Ibrahim Natatu.
Ai sai ka zo ka tambaya a minister a baka izinin ka zo ka yi wannan kinka. Akwai wanda ba su da authorization tun overturma da an ba su petition izini na creation dan su ba su da izini na overturma kuma sun zo sun bude ne ya kamene ne haka. Na fal an za ka yi ta sai kana da hili wanda ya isa ka yi komi da komi class ga yanda ya kamata ka yi ta.
Kungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu wacce ta nuna damuwa akan wannan mataki ta buƙaci bangarori su bi hanyar sulhu. Nasiru Alhaji Sanusi shine shugaban wannan kungiya.
Mu ba mu cewa wannan abu bai girgizan mutum da zai mu shararran haka ba, kuma shar zan ba su ayi kokari a gyara dosa kurakurai da ke akwai tunda akwai damar gyarawa kafin nan da yin a koma makaranta dan su samu zaman su na makarantu wanda suke da dama na su yi aiki in har suna da buƙatar ko mu ba musu agaji ko mu kama musu bisa wannan mu babu wannan matsala insha Allah. Shi ko gwamnati haka ne dan ya kare ƴan ƙasa dole ya yi aiki da doka da ta ce ba wanda ya kamata ya buɗe makaranta mai zaman kanta in bai da izini bai da takarda.
Daidai kungiyoyin kare haƙƙi a fannin ilimi na ganin matakin gwamnatin ya yi daidai a bisa la'akari da cewa buɗe makarantu cikin yanayin kara zube wani al'amari ne da ka iya taɓarɓarar da sha'anin ilimi. Shugaban kungiyar kowa da Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau na cewa za su zuba ido domin tabbatar da cewa ba a bijirewa doka ba.
Mun yaba mawanga mataki amma ba nan ba take ba saboda an sha a ga haka kuma in aka zo annan su kewaya su buɗa. Kenan za mu bi sau da ƙafa duk wanda ya sake buɗe makaranta wato ba cikin ƙa'ida ba ya kamata doka mai tsanani ta yi aiki bisa gare shi saboda wannan cin amana ƙasa ne.
Matakin wanda aka fara tsartsar da shi a take ya shafi makarantun firamare da sakandare masu zaman kansu a jihohin Zandar, Maradi, Dosa da Yamai. A cewar hukumomin ilimi doka ta yi tanadin hukuncin zaman gidan yarin makonni biyu zuwa watanni uku da tarar jika 50 zuwa jika 500 na sefa ga duk wanda aka samu da laifin buɗe makarantar boko ba tare da samun lasisi ko kuma wata takardar izini daga mahukunta ba. Sulaimani Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimani Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu.
Wato tsarin mulki ta ƙasar Afirka ta Kudu ta ba da hukuncin cewa sakin tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya saba wa doka. A shekara ta 2021 ne aka sako Zuma daga kurkuku bayan shafe ƙasa da makonni 8 da fara wa'adin watanni 15 da aka yanke mashi sakamakon raina kotu. Hakan ya biyo bayan kin halartar kotu don bada ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana office. Rangwamen da Zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari Otto Fersa wani na kusa da tsohon shugaban. A nan take dai ba a san ko tsohon shugaba Jacob Zuma zai koma kurkuku ba bayan hukuncin kotun a jiya Alhamis. Mutane fiye da 300 ne suka rasa ransu a tashe-tashen hankula da suka biyo bayan kama tsohon shugaban ƙasar. Dan fafutukar rajin demokaradiyya na kasar Hong Kong da ke gudun hijira ya ce wani sabon salon da mahukunta suka fito da shi a wannan watan domin rufe bakin waɗanda ke wato ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi. Ya ƙara da cewa hakan zai kuma tilasta waɗanda ke gudun hijira a waje su ƙara ɗari-ɗari ganin yadda haɗarin yin wani motsi ke ƙaruwa a kansu da iyalansu da har yanzu ke cikin Hong Kong. A ƙasa da mako guda hukumomi a Hong Kong sun ba da izinin kamo mutane da alƙawarin bada tukuicin dalar Hong Kong miliyan 1 kimanin dalar Amurka 128,000 domin kama mata wasu masu fafutuka su 8 dake kasashen waje. Baya ga wannan an kama mutane hudu a cikin Hong Kong da aka zarge su da laifin tallafa waɗanda ke gudun hijira a waje. Ko a ranar Litinin din da ta gabata sai da jami'an tsaron tarayya na kasar suka diramma gidan iyalin wani dan fafutuka dake gudun hijira Nathan Law a Hong Kong inda suka tafi da iyayen shi da yayan shi guda domin yi musu tambayoyi kafin daga bisani a sake su. Mai magana da yawun rundunar yan sandan Hong Kong ya shaida a muryar Amurka cewa ana zargin iyayen Law da yayan nashi da taimakawa mutanen da ke gudun wato da yan sanda ke nema domin aikace-aikacen da ke da hadari ga tsaron kasa. Mai magana da yawun yan sandan ya kara da cewa ana gab da gudanar da wani bincike da ci gaba da gudanar da aiki da ka iya haid wato da ka iya hadawa da kama wadansu da ake ci gaba da nema. Laide ya kareta zargin cewa iyalin shi na bashi tallafin kuɗi.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. A kasar Ghana wasu ƙwararrun likitoci sun gudanar da aikin dashen ƙoda kan wasu mutane biyu a asibitin koyarwa ta Kolebu. Karon farko da aka sami likitoci 'yan cikin gida da suka yi irin wannan aiki a kasar. Rahotanni na cewa maras lafiyar da aka yi wa aikin kuma yanzu haka suna samun sauki a asibitin, yayin da su ma waɗanda suka bayar da ƙodar tuni aka sallame su cikin kyakkyawan yanayin lafiya. Daga Accra ga rahoton wakilinmu Redwan Abbas.
First Sky Group wadda kamfani ne mai zaman kansa na gida ya dauki nauyin aikin da shinkodar, ana kuma saran azbitin zai yi wasu aikin da shinkodar guda uku cikin sabon wata. Al'umman kasashe masu tasowa sun kafi kasadar rasa rayukansu abin da ya linka har sau uku daga cututtukan da suke da nasaba da cutar kodar akan kasashe da sun ci gaba. Shugaban sashen jinyar koda na Kolebu Professor Vincent Boima ya bada ƙarin haske yace,
compared to the global average of between 10 to 13, the burden is high.
In ka auna lamarin na duniya tsakanin 10 zuwa 13, matsalar na da girma a Afirka. Abin takaici ya fi shafan matasanmu masu tsakanin shekaru 10 zuwa 20 da shekaru 50 kenan, bangaren da zai taimaka a sarrafa tattalin arziki ya bunƙasa kenan. Rigakafi ya fi magani. To amma me muke gani a asibitoci da yawa na zuwa a makare lokacin da tilas sai an yi dashen koda. Dalili shine ita cutar tana barna ne cikin ruwan sanyi, wato a hankali ko kuma in ce a boye. Professor Baima ya kara da cewar ko da yake wannan ba shine farkon lokaci da likitocin Kolebu sun kai dashen kodar ba, farkon lokaci ne da an kai nasarar dasa jerin kodar kuma waɗanda sun ka bayar da kodar da waɗanda aka dasa mawa duk sun rayu babu alamar wata damuwa. Maza kujeran zartar da kamfanin Eric Sadi ya yi bayanin dalilin da ya sa suke taimakawa wannan malumfa.
This is a dream come true. This is all I've been dreaming about.
Wannan mafarkinmu ne ya tabbata. Abin da nake mafarki kenan kuma babban nasara ce wa bin Adam, kuma nasara ce wa iyan Ghana, saboda ita kadai ce hanyar da za mu rabu da dialysis. Cikin shekaru 6 da First Sky Group ke taimakawa masu yin dialysis ta kashe cidin biliyan 13. Ko wannan din na ƙara haɓaka da ci gaba. Ko wani mai jinya zai yi check up sau uku a mako, kuma yanzu haka da muke maganan nan ko wani check up CD 400 ne. Wani na kan dialysis tsawon shekaru 10 ko 15, sai kuma jimlar kuɗin jinya. Dr. Maryam Dauda ta ba mu ƙarin haske akan dashen kodar.
Malan shi shine ka cire kodan wani ka sa ma wani daban kafin mutum ka kai wannan guri da ya kamata ce an yi maka da shin koda yana nufin cewa kidney ka bai aiki yanda ya kamata ainihin abinda muke so mu gani game da wanda kodan shi ke aiki sosai shine iya boli akan shi ba da roba ba ko ba da abinda muke kiran shi dialysis ne wato wanke kodan mai shi a fidda cutar da ke shi duka yanda za a yi mai shi yayi boli kuma kodan shi yayi mai amfani yanda ya kamata
ta kuma yi bayani akan daukan matakan da likitoci ke yi a fuskar shimfiɗa ka'idodin kariya musamman ga masu ba da gudunmawar kodar
su Dr. Sunkwalibu suna bidan su form kungiya da za a bar laws na ya protect da shin koda wato laws na ya protect wanda zai kawo kodan shi da wanda kuma za a samu koda yanda za a yi gaba wani bai zuwa ya ce ya samu matsala ko wani kun sign agreement da komai da zai gwada wa hospital nan is protected kuma wanda za maka posiri nan kuma you too you are protected
Professor Matthew Yamwachi shi ce waye da son su ne a ce babu wani maganar kuɗi duk mai bukata a yi masa fakat amma tsadansa Allah ya yi yawa da shi dan haka muke bukatar taimako Radwanullah Muktara Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas Har yanzu muna a kasar ta Ghana inda rahoton zaman lafiya na kasa da kasa wato Global Peace Index na shekarar nan ta 2023 ya bayyana cewa kasar ta Ghana ta fadi daga matakin ta farko zuwa ta biyu a jerin kasashen da suka fi zaman lafiya a yankin Afirka ta yamma bayan da kasar ta shafe shekaru tana matakin na farko a cewar rahoton cin zarafin yan jarida da rikicin siyasa da na kabilanci sune ke kan gaba a cikin jerin dalilan faduwar kasar daga matakin na farko wanda kasar Saliyo ta haye a halin yanzu wakilin mu Hamza Adam ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki kan lamarin ga kuma rahoton da ya aika mana
rikicin siyasa da na kabilanci da cin zarafin yan jarida na daga cikin abubuwan da suka haifar da faduwar Ghana daga matakin farko cikin kasashen da aka fi zaman lafiya a Afirka ta yamma kamar yadda Salman Al-Hassan mamba a majalisar tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a Ghana ta National Peace Council yayi bayani
abubuwan da ke kawo irin haka akwai fargaba kadan a wurin yan jarida in za su wani wuri su je su doko labarai irin tashin hankali in za a yi wani elections ko irin by elections so dewa shekara da ya wuce ba mu yi babban election ba amma mu yi by elections to by election so da yawa irin tension da ke zuwa ciki za a je shi mutane ga an kare lafiya to irin wannan na nunawa kamar mutane nan ba su da kwanciyar hankali kwarai to wayan gabubuwa duka ana duba
dangane da cin zarafin yan jarida da ta zama daya daga cikin abubuwan da suka bada gudunmawa wajen faduwan Ghana daga masayinta ya sa na tuntube Fahad Adam dan jarida kana mai fashin baki inda yake cewa ai wannan bai zo musu da mamaki ba
kusance duka bai zo mana da abin mamaki ba ko a watan da ya gabata ma an samu wani shugaban gunduma wato NCE kenan da ya kusa cikin wani gidan radio ya ji ana zargin sa da aikata wani abu da ba haka bane ya dauki mutane ya tafi da su abin ya zo ya zama rigima har aka zo aka jiwa dan jarida ciwo so abubuwa irin wannan ba zai zama da mamaki ba idan Ghana ta fado daga matsayin da take na daya ta dawo na biyu
shi ko Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun ya ce ko shakka babu wannan rahoton iya yin tasiri akan tattalin arziki da ma sashin yawon bude ido muddan ba a dauki mataki ba
wani abubuwan da ke kawo mutane su zo sa jari su a kasa wurin business ko wurin investment shine na farko zaman lafiya in duk wanda da yake so sa jari shi kasa sai ga alamun kasan nan zaman lafiyar ta ina koma baya kamar kasan nan da rana mara rashin zaman lafiya bai zai yadda sa jiki shi ba domin kar arziki shi salwanta sannan masu ziyarar kasa muna ce musu tourists zo kasa suna zuwa anguwa suna sai kaya suna ci abinci suna hawan motar mu suna wasu abubuwan da ke ina kara ma kasa samun kuɗi kuma suka ji kamar kasa ba zaman lafiya ba za su zo ba
Umar Rusanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro ta kasar ya ce ko da yake Ghana bata faduwar wasu ba amma kamata yayi da ta yi himma wajen maido da martabar ta
wannan lokaci waɗanda suke samaruna da waɗanda suke kulawa da al'amura zan iya ce kamar an yi rashin hankuri cikin ababe da yawa hatta ma kan lura daga masu tsaron da kansu akwai wani matakin da ake dokan da wannan duka ya iya koma da Ghana wanki number 2 amma number 2 masu da ke alhamdulillah ba je baya sosai ba domin ana kulawa domin NGO sun jiwa suna kuwatawa suna sawatawa gwamnati kuma tana ji
sai dai hukumomin tabbatar da zaman lafiya a kasar basu yi kasa a gudu ba a kokarin su na neman maido da martabar kasar Ghana ta fannin zaman lafiya inda Salman Alhassan Jigo a majalisar wazir da zaman lafiya ya ce suna daukan matakai da dama
mun yi workshops na wayar da hankula game da yanda ya kamaci a zauna a cikin kwanciyar hankali koda akwai wani tashin hankali ne tsakanin jama'a ne tsakanin jami'u na siyasa ne abi da shi kan hanyar doka yi workshop muka kira sarakai muka kira yani yan tsaro da sauransu yanda za a yi dun al'amarin sarauta in zai yi gaddama kada ya kasance abin fadace-fadace ne ya kasance abin da za a bi da shi kan hanyar doka in ya so wanda ke da gaskiya karshe a bashi gaskiyan shi ba da an zub da jini ba har wayo da muna cikin wayanga take-take yanda za a yi a karfafa da zaman lafiya a cikin gari
duk da cewa Ghana bata samu ci gaba ta fannin zaman lafiya a rahoton bana ba tana cikin jerin kasashe 10 a nahiyar Afirka da aka fi samun zaman lafiya bayan Mauritius da Botswana da Sierra Leone Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka kin banda gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine wato hada kai don tallafawa Ukraine sama da yan kasar 113 ne suka yi kaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi kaura take a nan Amurka batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako sunana Mahmud Lalo madalla to kamar da wasun ku suka ji a farkon shirin tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine wato hada kai don tallafa Ukraine wacce Russia ta mamaya da yaki sama da yan kasar ta Ukraine 113 ne suka yi kaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security Maria Goncharova da ayanta maza biyu sun samu mafaka ne a karamar hukumar Alexandria dake jihar Virginia gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin Amurka ta sama musu a cewar Goncharova koyon harshen English ya taimakawa rayuwarta ta yau da kullun a Amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can Ukraine sana hankali tana samun natsuwa a nan
dokumenti
su yi Amurka an yi mana takardu da dama an sama mana lambar dan kasa ta musamman na saka yara a makaranta duk mun yi hakan ne cikin yan watannin da suka gabata amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta to duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman Amurka Goncharova ta ce suna matukar kewar kasar su ta Ukraine Goncharova wacce kwararriya ce a fannin aikin tosar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin Nova Kakova dake yankin Kherson a Ukraine kafin Russia ta mamaye kasar su da yaki Mark mai shekaru 7 na ɗaya daga cikin yayan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yakin na Ukraine ya barke ba Maki ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine amma kawai sai muka ji yaki ya barke mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci ni ba ji komai ba da na tashi sai na ga an shirya akwatuna na dauka za mu je wani wuri ne amma sai mahaifiyata ta ce mun yaki aka fara Stefan mai shekaru 13 shine dan Goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba Stefan ya ce kusan sai ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na dauka za mu tafiya ne na kuma dauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaki ake yi har zuwa wannan rana mai kamar ta yau Gonchiroba bata samu lasisinta na bude shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki mijinta na can a kasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kudade kamar yadda tace. A cewar ta bata da niyyar komawa Ukraine koda yakin ya tsaya. Amma babban burinta shine ta ga kasarta ta yi galaba a wannan yaki. Don ta samu haduwa da mijinta su kuma saki bude sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shirin ne dake tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar. Kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai. Kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Masu sauraro da aka maka kawo karshen shirin namu na Duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta hada asalin rahoton sai Julie Legas Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun karshen mako lafiya.
Madalla yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana ta email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, makajin garin Girgi jihar Yobe, Najeriya. Ya fara da sallama ya ce bude boda domin a shigo da motoci. Maimakon bude boda domin a shigo da shinkafa wanda shine fi damun mafi yawan 'yan Najeriya. Ya kamata gwamnatin Najeriya da duba wannan lamari da idan basira. Sai kuma sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajab da Sa Usaini Dango ta Karasuwa da Baba Ganna Alhaji Nuciya wacce kan tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajab. Sai ka ce umarnin da rundunar sojin Najeriya ta ba da karanta na cewa su dubo ta gano makoyar 'yan rajin bayafra na IFAP da ke tada hankulan jama'a yayi daidai. Domin dama ba wani tangararre sai bararre. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba su nasara. Sai sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce ayyana dokar ta ɓaci akan ƙarancin abinci da gwamnatin Najeriya ta yayi daidai. Allah ya ba da sa'a. Sako daga Usai na Alhaji Umar Ko'ewa Gashuwa. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau ya ce shugaba Tinubu Allah ya sa kar kudin rage raɗin cire tallafin man fetur din da majalisa ta amince ka ware su fada aljihu mai yoyo. Domin dai a Najeriya yin dan waken zage da kuɗi ya fi komai sauki. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fara da sallama ya ce fayyace gaskiya da gwamnan jihar Benue ya yi a kan cewar 'yan gida ne suke aikata kashe-kashe ba Fulani ba. Ya nuna wa duniya cewa matsalar tsaro yake so a magance da gaske. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da kuma dakatar shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.